Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar 11 ga watan Agustan shekara ta 2018 ga cikakkun labaran duniya mai karartawa Sarfil Hashim Gumel. A kallon ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya uku ne aka kashe a jiya Asabar lokacin da wani bomb da aka dana a mota ya fashe a birnin Benghazi dake gabashin kasar Libya a cewar mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya. Wannan harin na zuwa ne yayin da bangarorin da ke fada da juna a Libya suka cimma yarjejeniyar tsagaita wuta domin kawo ƙarshen fadan da ake a babban birnin Tripoli lokacin sallar layya. Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi allawa dai da harin a wata sanarwa da mai magana da yawun sai fitar. Sanarwar ta ce wasu ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya uku na daga cikin waɗanda suka ji rauni. Kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya yi wani taro da yammacin jiya a Asabar domin tattauna abin da ya faru a Libya. Da alamun shingayen da 'yan sanda suka kakkafa domin hana zanga-zanga jiya a Asabar a Hong Kong ba su yi tasiri ba. Dabban mazauna yankin da ba su amince da tsarin gwamnatinsu ba sun fita kan tituna inda suka rurrufe hanyoyi da mamaye filin sauka jirage. Masu zanga-zangar sun gudanar da wasu gangami bayan da 'yan sanda suka ɗauki matakan hana izinin gudanar da zanga-zangar. Suna cewa tarukan za su haifar da tashin hankali. Maimakon haka, ɗaruruwan masu zanga-zanga sun taru a unguwar Kowloon da ke garin Taifu da Taiwei kafin su ɗunguma zuwa cibiyar masu yawon buɗe ido ta Simshafu. Tsawon sa'o'i masu yawa mutane sun yi zaman dirshin a filin jiragen sama wanda shi ne na biyu ta ranar Juma'a domin su janyo hankulan kasashen waje kan abin da ke faruwa. 'Yan kasar Romania sun yi gangami a babban birnin Bucharest da sauran biranen kasar a jiya Asabar domin bikin cika shekara guda daga gagarumar zanga-zanga yaƙi da cin hanci da rashawa wadda ta juye ta koma tashin hankali lokacin da gwamnati ta yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa zanga-zangar. An gudanar da zanga-zangar ne duk da ɓacin ran al'umma ga hukumomi kan yadda suka amsa garkuwa da kashe wata 'yar shekaru 15 da haihuwa a watan da ya gabata. Lamarin da ya bankaɗo tsarin da al'amarin ya fallasa matuƙar rauni a tsarin aikin 'yan sanda na ƙasar da ke Turai kuma mamba ƙungiyar NATO. Kusan mutane 20,000 suka fita zanga-zangar a wajen gidan gwamnati da ke Bucharest inda suka mamaye dandalin Victoria Square har zuwa dare. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda a Tanzania sun ce akalla mutum 62 sun kone ƙurmus, wasu kuma sama da 70 ana kula da su bayan da wata tankar mai ta fashe a garin da ake kira Morogoro da ke gabashin ƙasar. Wasu da suka shaida lamarin sun ce tankar man ta yi hatsari ne. Mutane na ta ƙoƙarin kwasar ganiman man daga motar jiya Asabar lokacin da fashewar ta fara a cewar jami'ai. Shugaban ƙasar Tanzania John Magufuli ya mika sakon ta'aziyarsa amma ya ce ya yi mamaki matuƙa ga abin da ya faru a wajen hatsarin. Ya kuma yi kira ga mutane ta su dakatar da ɗabi'ar nan mai hatsarin gaske ta satar maya irin waɗannan hanya. 'Yan majalisun jam'iyyun Amurka biyu, Republican da Democrat, sun haɗu domin nuna rashin goyon bayansu da matakin da Fadar White House ta ɗauka wanda masu suka ke tsoron zai kai ga rage tallafin da ake baiwa ƙasashen waje kan harkokin lafiya da yaƙi da ƙwayoyi da wanzar da zaman lafiya da kuma tallafi ga cigaban ƙasashe. Mambobin kwamitin kula da harkokin waje na majalisar wakilai da dattawa sun aika da wata wasiƙa ranar Juma'a zuwa ofishin kasafin kuɗi da gudanarwa. Suna bayyana damuwarsu bayan da ya umarci ma'aikatar harkokin wajen Amurka da hukumar raya ƙasashe masu tasowa USAID da su dakatar da amfani da kusan dala biliyan 4 har sai an yi bitar duk wasu kuɗaɗen da ba a kashe ba tukunna. Masu suka dai sun ce wannan dakatarwar za ta iya zama matakin farko na rage yawan kuɗaɗen da ita Amurka ke baiwa ƙasashen duniya tallafi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya bashi haƙuri kan gwajin makamai masu cin gajeren zango, ya yi alƙawarin dainawa da zarar an kawo ƙarshen atisayen dakarun Amurka da na Koriya ta Kudu da ake gudanarwa. Trump ya ce wannan bashi haƙurin ya zo ne a wata wasiƙa da aka aika masa.
Kenan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin domin iyali. Amma bari ku fara da jin maimaitin shirin nakasa ba kasawa ba tukuna.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ni Sulai Mumuni Barma zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A shirin da ya gabata mun fara baku somin tabin hirar da Zainab Babaji ta yi da chairman na kungiyar nakasassun jihar Plateau State Atta dangane da yanayin rayuwar nakasassu. Sannan kuka ji matsayin gwamnatin jihar ta bakin kwamishinan hukumar kula da jin daɗin nakasassu, wato James Lalo, wanda shi kansa bebe ne. To a yau a ci gaban wannan tantaunawa, Seth Atta ya ja hankulan masu bukata ta musamman game da wasu rahotannin da ke cewa nakasassu na aikata wasu ɗabi'un da basu dace ba, sannan ya ƙara tunatar da su rashin dacewar shiga sana'ar bara. To amma ya fara ne da yin bayani akan yadda kungiyar nakasassu a jihar Plateau ke tafiyar da ayyukanta.
Kaga yanzu duk wani abin da za a yi na nakasassu anan ne aka fara tutube su
a nan hukuma,
sannan su samu su kira mu shugabane na nakasassu, sannan mu zauna ga abin da aka kawo, me za a yi, me ne ba za a yi ba, sai mu shawarta tare, sai mu dauki kudiri tare ne a yan fundis. To haka muna bukatar ta zama a taraya domin komai zai zama na da sauki. Duk wani sabubban da za su dawo na jin daɗin nakasassu a can za ta fara daga sama, mu ma a nan sa a tuna da mu. So muna fata ba sa hannun ba ne, amma addu'ar mu shi ne a aikata abunda aka fada shi ne za a yi.
To a kwanakin baya na yi hira da waɗansu nakasassu waɗanda suka je suka ɗanyi wani zanga-zanga a gidan gwamnati, musamman waɗanda suke karatu, saboda kaga bisa ga bayanai ko kuma binciken da na yi, karatun nakasassu yana da tsada, wato saboda abubuwan da suke amfani shi ba kamar biro da paper kamar yadda ake amfani da shi ne. To yawa san makafi na yi wannan hira da su, suna cewa gwamnati ba ta ci biyan su haƙoƙin su na tallafa musu a makaranta ba. Ku ta ina fita hannu don ku tabbatar cewa to su nakasassun nan da sa su a makaranta, wato sun samu abubuwan da suke bukata domin su yi karatu ba tare da mushkila.
Kamar yadda da mun taba gidiyoyi masu zaman su, sun ba sa su kan irwa da hukum. Waɗansu gwamnatin jihohi akwai tunan hukumin nan. So dalilin ke yadda ya samu ne a sama ainihin koma mun na musamman, ka kamar yin nan yake na Plateau ko kuma na jihar Plateau. Kaga yanzu muna da wannan hukum a nan kan zo mu present musu a wan cewa ga abin da su wani suke so. Ita ma za ka zo ta rubuta ma gwamnati tare da rubutunmu, sai tura ma gwamnati, sai gwamnati ta sa hannu, sai take kuɗi wanda su take taimaki waɗansu. Waɗansu kuma kokarin kansu ne, idan mun ce a saya kuma ta gwamnati ba za ka samu dan bukata kamar da kake so ba. So ana bin masu hannu da su ne wanda kai taimako musamman domin su ga da cewa wannan mutane sun samu karatu. dalilin da ya sa suna samu su samu sai gamta.
To akwai kwakin baya, akwai bintani wadda ita kuma ta tallafa ma musamman guragu da kekunan tafiya, wato wajen sauƙaƙa musu su riƙe na waje tafiya, amma suka samu waɗansu a cikinsu suna saidawa. Ku a matsayinku na ƙungiya, me kuke yi don tabbatar da cewa su waɗannan da ke taimaka musu wato mambobinku su san cewa gwamnati suna taimako ne, amma kuma ba abu ne wanda ya kamata su je suna saida shi ba?
To wallahi na gode a wannan magana da kika yi yau shine na farko, magana da farko kenan. Kaga mu muna yi ne domin a samu biyan bukatar su, amma zai zama mana da mamaki ne mambobin mu za su samu irin wannan je su sayar. So irin su mun same su har suka shiga hannu mu ba za su samu da sauki ba. So mun samu irin su, akwai hukunci da mu musamman duk sa ba na baya hukunci na gaba suna bata musu kicinsu yawa gabansu. So yanzu mun samu irin waɗannan da suna aika waɗannan abubuwa, wani suna iya irin wannan taimakon in sun ji haka kaga jikinsu zai mutu, da cewa ana neman a taimake mu ne amma kuma muna nan ba mu sai mu sayar. To kaga ba abu ne bane. So irin su mun samu irin su hannun mu, amma sai mu kungiya akwai hukunci na musamman da muna yi su ba ma bar su a irin haka.
To daga ƙarshe ina kiran ka ga na kasasu gaba daya.
To kira na kasasu gaba daya da na jihar Plateau da na Nigeria gaba na ne kiran na kasasu domin su samu na ya shine haɗin kai. Domin ba haɗin kai bukatan ka zai biya ba, amma kuna da haɗin kai ku ina ne ku fare tare ku tashi tare, duk kuma duk inda kuka kai kuka ku za ji ku. So ina mai kira na kasasu su yi kokari, ina wanda suna kauyuka da wanda suna birane ayi kokari a dakai, kuma ayi kokari rikici irin rikicin da muke fada akai kulliyoyi a samu kar mu zama masu rikici. In za ka yi rikici ka yi shi a hanyar da ya dace, inda kowa ya ji zai ya bada buyon baya akan abin da ka yi ba daidai ba, amma ba ka yi rikici akan hanyar da bai dace ba.
So masu bara fa?
Masu bara ba za mu ce ba son su bane su je barin, amma yanayi ne ya kai su ga bara. Amma ina mai kiran su ba sana'a mai kyau ba ne, saboda duniya yanzu ba kamar na jiya ba. Domin inda ka je ka zo da kana bara ba ka san abin da zai faru da kai ba, amma mun san yanayi ne ya saka ta bara. So da sun samu sai mu yi hakuri baran nan mu yi shi a hanyar da ya dace. Akwai hanyar bara daban-daban. In ba ni da binci na fita na samu wani ya ce mai kawai ba ni don kwa haka na iyali na dole da ido da su zai ji ka yalfa maka. Kuma in ka je irin masu ofisoshin nan ka ce za ka kwana haka da iyalinka zai ce in Allah ya sa yana da ni ko zai taimako. Amma zaman bakin hanyar nan da mu a gaina akwai risk, saboda wasu direbobi ba masu adalci ba ne. So ina ma kira masu bara su yi shi a hanyar da ya dace, ba masu su fita a hanyoyin domin bara ba da su samu, amma kuma gwamnati ta yi kokari ta taimaka musu ba son su bari su fita bara. So kiran da zan yi masu din ta.
To masararo, saboda akwai lokacin nan za mu dakatar da shirin a yau, sai a kasance da mu a makon gobe don jin abubuwan da hukumomi suka yi tadi da wannan kasassun jihar Plateau. A madadin bakon shirin sai a ta da wakiliyar sashen Hausa a Jos Zainab Babaji, ni Lemu Muni Bama da dukkan abokan aiki muke ce da ku sai an ji.
Yanzu kuma ga mitawar shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah nuka, Allah ni kai ne nuka baro ki ga don ka mai ba. Ku jama ha tambaya ni ke da, ku jama ha tambaya ni ke da.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asubuhi kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da Dr. Hannatu Ayuba,
rikiciya babban asibitin kasa ke bane tarayya Abuja da ke zargi cewa an yi wa dan ta shekaru 6 fiye da gasa sako ba makarantar kurame ta gwamnati da ke Kuje ta bayyana yadda hukumomi suka dauki rufin nasu da kuma halin da yaran kike
wallahin sai ba cin abinci abubuwan sun taru mishi ga rashin cin abinci shi mai sako da niyan kuka tsoro sai in aka yi sai ce ba zai iya ci ba bai san abu sai aka mana bayani ai su mi kuka da su kuɓe wanda yake cin ina tuna mishi su mani da sauransu da yadda ya mai bayanin kafin hutu ana danne shi su fadan da abokanan su samai kashi a baki su danne shi su sa fitsari su dura mishi fitsari so sai nuna mana ai baya son ma cin abinci aka aka tuba shi ai kan ni abincin shi sai a bashi kamar keke yake iya dashi sai daga baya yanzu yake tsamin sauki alhamdulillah yana ishin to farin shinkafa da mai da gishiri
shi babu shi na makarantar yana ina lokacin da wayannan abubuwan ke faruwa inda shi madalibi ne a makarantar
duk san makaranta tare so mun sani ba
kuma ba ku bincike ba bayani
to da yake an kira naptip mun je kai kara wurin naptip su yan naptip sun ji har sun yi preliminary investigation sai na karfu ga inji ya mai ake ci sai ce to kin ji sun yi bincike kamar farko haka har sun ma bayan makarantar kawai rami da yara za su yi suna fita suna da shi kuma suka ce sai takaddun cewa gashi na a ba su izini to ce ba da sauran investigation yace an ina su ci gaba da wannan investigation din da sai ko education safety city ne ko UBE kamar ko inda aka sai da su to har ya ba ci wa investigation din saboda na
karta tana kakashin wani
tana kakashin FCT ne ya aka mana bayani ko ita ta investigate on there wata ma kuruma ce da Imran A da suka dan bayani shi sai ta ji karin abubuwa faru haka akan tana ita ma tana tafi a hankali amma kuma tana da wasu hoto ya san wasu ci sai shi bai san su ba sai ta ce to
sai ne wannan wannan makaranta da kuka kai
sun kai shi da arabin da da shi da bai su ga da muka yi shi muke nan su kon su buwan test test HIV hepatitis VRL test da ciki wato pregnancy test amma bayan cewa insha Allah za su taimaka masu in primary health care ka ce a tambaya yara nawa ne a makaranta tura mashi PTA chairman bayanin cewa shi ana buƙatar san yara nawa ne da ya tura min reply kuma kawai suna tura musu domin ganin kamar na taimaka ma PTA ne in sun dawo za su ci gaba da aiki nan na sai su nuna
ɗaliban makarantar maza da mata ne a garwaye
eh maza da mata suna da hostel ɗinsu da wanda
yaya shekarun ɗalibai ke makarantar nan suke a naki ganin tun kin je makarantar
na gaskiya nan akwai wanda sun kai shekara 5 akwai wanda kuma sun kai shekara kusan 30 da wani abu a makarantar suna da manya sosai da kuma ƙanana don suna da nursery section
ba kina ganin wannan abu zai iya faruwa a makaranta ba tare da jami'an makarantar sun sani ba
a zai iya yiwa na mamaki
me za a yi na kwana kamatan Imran
to makaran dai mu ma har yau dai bayan misconsitin saboda sun yi press report mr sun sake press report cewa gashi nan an yi bincike amma ba inconclusive wala things inconclusive sai na je na yi musu bayani aka shirya ran da za a yi second city muka ce za a yi zama da ni muka ce chemistry of education aka yi mi tambayoyi na ya gaya musu duka aka yi tambayoyi na ba an zama na yi tambayoyi nawa to a zaman na yi musu bayani na ce ni ba ta zuwa yin wani abu ko kuɗi ko an bani saboda makarantar na yadda aka nuna cewa ana neman bi da ƙarya kamar da yaudara makarantar na ce musu suna ma duk duniya in akwai wani takarda ko da an bani kuɗi ko an bani wani abu da makarantar nan suna duniya
wato maimakon su ki maganin Imran da kai kuka sai amane da shi kuma suka nuna su dora muke fi
eh haka ne da wannan maganan din suke shi da kimanci sun juya magana ne tun farko aka juya magana cewa mun ji ana cin nan yara mutane a cikin karanta aka juya wannan labarin tun ranar farko aka mai da shi kamar wasan yara so sai suka ma dauka wannan abun wato aini ina da malafi ne ina neman ma kuɗi ne ma da shi abin da kai kenan
to yanzu wannan committee din da suka kira ki me suka ce miki
bayan sun ji bayani na nima na yi tambayoyi na suka yi min bayanin su sai suka ce za su publishing report din su za su publishing report din su amma har yau ban ji labarin su ba saboda a lokacin zaman da ni na tabbaye su me yasa suka je har Kaduna makarantar shi na demonstration school din a tambaye yaya shigan bayin shi da fitar bayin shi amma su je wurin police su da police medical report in Imran da kuma police confession video saboda yaron nan school father ya yi confession kuma ga dukkan mu da iyayen shi da principal da yayan da maman shi duka da malamai duka ya yi confession cewa ya yarda cewa yana ma Imran luwan ludu
shi sun fada din wato baban shi na makaranta malami shine yake wa Imran fiade
eh shi yake masa fiade kuma yayi bayani ina ji bayani na cewa yayi shi so da kai yayi ma Imran fiade Imran ya ce gaban da police commissioner office shi kai wannan a dukan video lokacin ran nuna shi yayi yake fara kirga yake ya sha sama da guso goma yayi mishi nuna cewa shi ne sa zakarin shi a bayan shi in ga shi ne ya buga goyen shi da karfi ga shi wuta ya sa masa wuta a tabe shi duk yayi na bayani ayu amma muna applying shi ga shi na muna bayan wa police sun mu police ga da wata shi police kuchan video ka take cha da so ne kenta sai ya sun kuma mun biza su za su goma ne wuce aka shiya amma har yau ba police report ba a police shi ba kin police shi ko da
eh ko zan gani shi commissioner ya sanda
shi commissioner ne kuma shi da commissioner da su NCID wurin ne aka yi
wani deputy commissioner
kin san shi ba san sunan shi ba gaske
to kin san sunan wani jin sun sanda wanda kika je kuka mu'amala da su ba
a can FCT command eh akwai shi deputy commissioner ana kisa DC DC akwai kuma AO suna kiransa AO su ba san
kuma duba shi sunan sa to ina ka tsaya yanzu da magana shi baban Imran na karantan wanda ya masa luwa din
mu dai mu jabari cewa gashi nan an kai magana to kuma yaron aka shi prison cewa ma zai serve in mild term saboda shi karamin yaro ne
karansa nawa shi
karansa 20 da wani abu amma sai ba mu san yaya aka yi ba
20 da wani abu karamin yaro ne
to haka sai mana bayan saboda na kasa da yake da shi za an kai shi can garin su
ina ne garin su
dan kafi
to sai ku sake bi ba kenan
a gaskiya ba mu san me ake ci ba saboda kwanaki na karanta a Facebook ko tana cewa an jiya da kuɗi an yi biya bilin shi wata Catherine
me sunan baban Imran
Matt
baban shi na makaranta
oh Sunny Phil Sunny Phil
ina wani aji
wai na primary 5 haka suka mana bayani
kuma har yanzu shi yana makarantar kenan
haka sai ba mu sani ba
to ba ku sake koma makaranta
ba mu sake koma ba gaskiya
to me tsoro ta ku
mu mun damu da yadda halin Imran yake da saboda ya ta undergoing psychotherapy saboda malaman ulwa tun ta mana bayani da mu dinga taimaka mishi ya sani bu da wani tsoron maza da ya yake yi yanzu da prickin na dare da rashin cin abinci duk sun mana bayanin yadda mu dinga taimakon shi ya samu ya babbar wa'annan da mu sai sauki ya samu rayuwa kamar yadda kamar
inda ga mu za tsoro yake ji
ina so sosai
to ana za mu yi sa da Dr. Hanata Ayuba mahaifiyar yaron da ke zargin an cire rafinsa a makarantar gwamnati ta kura muke Kuje Abuja sai kuma ku mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana ku jima da sabon shirin yanzu a madadin Dr. Hattu da kuma wakilin mu Dauda da kuma hira da su da kuma Bahiro Dodone da sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa za ku yi furaran wannan shirin da kan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com da alheri
kai ma da nune duniya tune da nihin duniya mata su ne duna kusa kanuni ko ni don su muke ashe mu maza
madalla abin lokaci ba madamar kamuko kenan kuma can da la'asa za ku ji mu da sabbin shirye-shiryen yanzu a dajin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu Allah Buhari a wannan ke cewa lafiya
Allahumma la sharika laka baita
idan kaje cikin
music.